إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na tafsirin littafin Allah Al-Qur'ani a wannan wata na Ramadan wata mai albarka a yau 3 ga watan Ramadan shekara ta 1439 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar 19 ga watan 5 shekara ta 2018 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a aya ta 36 cikin suratul tauba da muke tsaka da bayani a kanta wanda bayan wannan aya za mu da wasu take biye da ita za mu samu ayoyi kenan guda 2 insha Allah ta'ala a karatunmu na yau kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyi mukan saurari karatun bakin su malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة شهور ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما الذي أجلاة بالكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم والله لا يهدي القوم الكافرين
ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى yake cewa inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin ma'anar wannan aya a takaice Allah subhanahu wata'ala ya bude ta da cewa inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra abin nufi adadin watanni a shekara a hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ya zartar watanni 12 Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniya, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhulqa'da da kuma Dhulhijja. Allah yake cewa sune watanni guda 12 da Allah ya hukunta ya zartar dangane da abin da ya shafi watannin shekara. Fi kitabillah haka abin yake a cikin hukuncin Allah, cikin abin da ya tabbatar a Lauhul Mahfuz shine littafin sa. Allah da ya kunshi dukkan abin da Allah ya hukunta ya zartar wa bayi tun daga farkon duniya har karewarta. A wannan allo wannan bayani tabbace yake na cewar adadin watanni a gurin Allah subhanahu wataala 12 ne. Allah yake cewa yawma khalaqa as-samawati wal-ard, kuma haka abin yake a ranar da Allah ma ya halitta sammai da ƙasa. Lokacin da ya halitta sammai da ƙasa haɗa da abin da ya shafi dare da wini da abubuwan da suke da alaka da sammai da ƙasa wanda suka shafi wata da rana da taurari, to a san da Allah ya samar da halittar ma haka abin yake wata 12 bai sauya shi daga asalin abin da ya hukunta idan tabba. Allah yake cewa minha arba'atun hurum, daga cikin waɗannan watanni guda 12 akwai watanni guda 4 masu alfarma ta musamman ƙari akan abin da sauran watanni suke da shi na martaba da daraja. Allah subhanahu wa ta'ala yace zalika ad-dinul qayyim, wannan abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata na cewar adadin watanni a shekara 12 ne, kuma daga cikin watannin akwai guda 4 masu alfarma, shine abin da yake addini madaidaici na Allah, shine abin da yake miƙaƙƙen addini na Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka kirgan watanni da sanin adadin su addinin Allah, sanin cewar a cikin watannin akwai wasu guda 4 wanda suka fi kowanne martaba daraja addinin Allah. Dan haka Allah yace zalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, dan haka kada ku zalunci kawunan ku a cikin tsawon zaman da za ku yi a watannin shekara da kuma iya rayuwa da za ku yi. Allah bai zartar da a yi zalunci ba, ya haramta wa kansa zalunci, kuma mu ma bayinsa ya haramta. Saboda haka kada ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watanni. Ƙari akan haka Allah subhanahu wataala ya ci gaba cewa wa qatilul mushrikina kaffa, kuma ku yaƙi arna gabaki ɗaya, kada ku bar wani daga cikinsu muddin arna ne a yaƙe shi. Kama yuqatilunakum kaffa, kamar yadda su ma suke haɗuwa su yaƙe ku baki ɗayansu, to kuma kakku raga musu su yaƙe su baki ɗayanku. Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, kuma ku sani haƙiƙa Allah yana tare da bayinsa masu jin tsoronsa, waɗanda suke tsara dokokinsa, suke yin abin da ya sa su, suke barin abin da ya hana su, to yana tare da su tarayya ta ba su nasara akan abokan gabansu, tarayya ta ƙarfafa su da taimakonsu akan al'amuransu. Allah ya sa mu cikinsu. Ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard minha arba'atun hurum. Malam Abubakar Jabir al-Jazairi, ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri na wannan zamani, a cikin littafinsa Naharul Khair yake cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yawma khalaqa as-samawati wal-ard a cikin wannan aya, bayan ya ce inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah, sai ya gwada cewa yawma khalaqa as-samawati wal-ard, to sai malai yake cewa Allah ya faɗi wannan gaba cikin wannan aya na cewa yawma khalaqas samawati wal ard dan yi mana bayani cewa hukuncin da Allah ya zartar da kaddarar da ya riga ya tabbatar ta kasance kafin lokacin da ya halitta sammai da ƙasa. Hukuncin ya riga ya halitta sammai da ƙasa. Hukuncin ya riga ya samar da watannin. Allah subhanahu wa ta'ala tun ya yi haka. Sannan kuma sai sanar da mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aza waɗannan watanni, ya ambace su da sunayensu a ranar da ya halitta sammai guda bakwai, ya kuma halitta ƙasai guda bakwai. Saboda haka, kamar yadda malamai suke faɗa, abin da ya shafi ƙaddara ta Ubangiji, hukuncin da yake zartarwa game da bayi tana da matakai guda huɗu. Akwai matakin Allah ya san abin kafin wato ainihin faruwarsa, ina sanar da shi. Sannan kuma Allah ya rubuta abin a cikin Lauhul Mahfuz, ina nan tabbace a ciki filla filla dake dake. Sannan bayan haka Allah subhanahu wata'ala sai ya nufi abin, ya so shi yake faruwa. Sannan bayan haka kuma in lokacin halitta sai ya samar da shi. Wannan matakai guda huɗu aka suke a dangane da abin da ya shafi kaddara ta Ubangiji. Saboda haka Allah ya hukunta, ya tabbatar a Lauhul Mahfuz, kuma sanda ya halitta sammai da ƙasa sai ya afkar da abin da wato ya rubuta, isamar da rana, isamar da wata, isamar da sama, isamar da ƙasa, su taurari da abin da ya kamata. Bayan haka da Allah subhanahu wata'ala ya ce minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum, daga cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu akwai wasu guda hudu masu ƙarin daraja da alfarma ta musamman ƙari akan sauran watanni. Malam Abdurrahman bin Nasir al-Sa'idi, ɗaya daga cikin malaman tafsiri, Allah ya ji kansa da rahama, yake cewa da Allah ya ce minha arba'atul hurum, daga cikin su akwai watanni guda hudu cikin watanni sha biyu hurum masu martaba ta musamman. Sai ce fala tazlimu fihinna, kada ku zalunci anfusakum, kawunanku a cikinsu. Kalmar a cikinsu yake cewa tana ɗaukar abu biyu. Wannan wakilin sunana a cikinsu yana iya komawa zuwa ga asalin maganar da aka fara a ayin. Hakika adadin watannin shekara a gurin Allah sha biyu ne. Da Allah ce kada ku zalunci kawunanku a cikinsu, ina koma zuwa ga sha biyu ne. Magana ta farko daga cikin maganganun malamai. Magana ta biyu daga cikin maganganun malamai, kada ku zalunci kawunanku a cikinsu, suka ce tana komawa ne zuwa ga watanni hudun da aka waro daga cikin sha biyunta. Aka ce minha arba'atu hurum, daga cikin watannin sha biyu akwai wasu hudu masu ƙarin daraja ta musamman. Sai Allah ya ce to kada ku zalunci kawunanku a cikinsu. An fahimta? Ya ce to ina ɗaukan wato wannan salo guda biyu. A dangane da abin da ya shafi cewar kada a zalunci kawuna a cikin waɗannan watanni da Allah subhanahu wata'ala isamar na shekara, bayani Allah subhanahu wata'ala yake mana na cewar ya sanya waɗannan watanni su zama wani gwargwado ga bayi da za su raya su da yi wa Allah biyayya, da za su raya su da yaba wa Allah da gode masa akan ni'imarsa. Hakan kuma zai ba su damar su riƙa yin ayyuka na gargaru, su kuma wato ainihin ƙauracewa ayyukan da suke miyagu kamar zalunta kai. Shine hikimar samar da watanni da yi musu gwargwado. Da aka yi gwargwadon watanni kwana 30-30 ko 29, kuma kowane wata da sunansa yana kamawa yana ƙarewa wani ya biyo bayansa, wannan ne yasa muke sanin cewar yanzu an zo watan Ramadan, za a yi azumin watan Ramadan. Ana nasiha ce an zo watan Zulhijja, za a yi ibadar aikin haji. Ana nasiha ce an zo watan Muharram, za a yi wato ainihin Tasu'a da Ashura. koko ana cikin odan shawwal za a yi wato ainihin fitta shawwal koko ana cikin watan wato ainihin ne cikin watannin akwai abubuwan da ake na ibadu daban-daban da suke da alaka da watannin an fahimta ai to sai a ce ga wata kaza zo ibada kaza damar yin ta tazo domin akwai ibada da in ba annan kai ba ba za ta karu babu yanzu wanda zai zo ce to shi ramadanin sa ya mai da shi rajab a ciki zai rika yi Allah ya karba saboda ba a ciki yace ai masa ba haka kuma ba wanda zai zo ce to shi fa aikin hajjin sa shi fa ba a cikin zulqaida zulhijja zai ba shi zai rika yi ne a muharram Allah ba ruwan sa da wannan hajjin nan ai an fahimta to Allah subhanahu wataala ya sanya mana gurgudu na waɗannan watanni dan mu aiwatar da ibada mu kuma san a wani lokacin ne ya dace ayi ibada kaza a wani lokacin ne ya dace ayi ibada wannan abu mu gode wa Allah ne mu yaba masa mu yi abubuwan da yake mu yi a cikin watannin dan ya zama mun yaba mun gode da wannan ni'ima da mana Allah subhanahu wataala yace zalika dinul qayyim wannan shine addini madaidaici kuma a cikin watannin nan ake yin ibadun da Allah yake bukata a masa a cikin watannin azumi ne hajji ne a azumin shawwal ne a na abin da ya shafi wato an tasu'a ne ko kuma ashura da sauran abin da ya kamata a azumin ranar arafa ne an fahimta ku da ake a cikin wani watan cikin watan zulhijja ko ku a kwanaki goma farko na watan zulhijja da yin aikin alkhairi ya fifici yin sa a wasu kwanakin da ba su ba in baka san wannan lissafin bare girya ba za ka iya yi a cikin kwanakin waɗannan ina daga cikin wato ainihin baiwa da nima da Allah subhanahu wataala yi wa bayi yake ga abin da yake so a yi a watanni sai ce fala tadlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunanku a cikin waɗannan watanni an faɗi kada a zalunci kawuna ba ana nufin iya zalunci kawai a zai tsaya duk wani abin da yake ba daidai ba a tsarin addinin Allah to bai yadda a cikin watannin nan da isamar guda 12 na shekara ka aiwatar da wannan abin da yake saba wa addinin Allah ba a kai abin da yake neman yaddarsa da dacewa na abin da yake so a yi sannan bayan haka Allah subhanahu wataala ya gwada cewa wa qatilul mushrikeena kafa ku yaƙi kafirai ga baki ɗaya a wannan aya umarni Allah subhanahu wataala yayi ga bayinsa muminai da cewa su yaƙi dukkan nau'o'in arna kafiran cikinsu da arnansu ma'ana kowane irin arnanci mutum yake kowane irin kafirci yake yi to musulmi abin da ake bukata ya kawar da wannan arnancin da kafirci ta salon yaƙar waɗanda suke wannan arnancin da kafirci saboda sun bar abin da ubangijin talafai ya ce a kasance a kai sun ɗauki wani abin da ba shi ya ce ba saboda haka kada a keɓe wani daga cikin arna ce a aishi wannan arnancinsa na kaza ne wannan ai arnancinsa na kaza ne a in dai ya tabbata kafiri arne to a yaƙe shi don kawar da arnancin da yake da kuma kafircin da yake sai abin da wannan aya take koyi wannan aya tana sanar da mu adadin watanni na Allah subhanahu wataala 12 ba za su karɓi ƙari ba ba za su karɓi rage in wani ya zo shi da mu kai watanni fa ba 12 ba ne 15 ne za mu ce kai zuƙi ta mani mu Allah abin da ya gaya mana 12 ne a addinin kai kuma sai mu ji kai daga ina ka samu rago uku ko in wani ya ce watanni na shekara guda 10 ne ba 12 ba ne sai mu ce kurin kusan kan barya ta tsune ya kai mana mu Allah ba haka ya ga mu an fahimta ko sannan wannan aya tana sanar da mu cewa haramun ne a watanni masu alfarma a zalunci kai ko aikata wani abu da Allah bai yarda a yi ba saboda tsananin munin zunubi a waɗannan watanni masu alfarma ƙari akan sauran watannin da ba su ba ma'ana idan ka saba wa Allah subhanahu wataala a watannin da ba waɗannan watannin masu alfarma ba kana da laifi kai abin da Allah zai kama ka da shi ya fushi da kai amma in kai a waɗannan watanni masu alfarma munin abin ya fi yawa wannan aya tana sanar da mu haka sannan wannan aya tana sanar da mu Allah yana da ma'iyya kasancewa da yake da bayinsa kasancewa ta musamman idan bayan suka zama masu jin tsoronka, ina taimakonsu a kan abokan gabansu, ina agaza musu ya ƙarfafe su a kan cin nasara al’amuransu. Da haka ya ce, inna Allah ma'al muttaqin, haƙiƙa Allah yana tare, huwa alamu anna Allah ma'al muttaqin, ku sani haƙiƙa Allah yana tare da bayansa masu jin tsoronsa. Kuma hakan da aka faɗa kwaɗaitarwa ce ga al’umma, ga bayi, cewa su zama masu tsoron Allah don Allah ya kasance tare da su da taimakonsa da kuma ƙarfafarsa gare su. A daidai lokacin kuma tsawatawa ne daga bawa idan ba mai jin tsoron Allah ba, domin ba zai samu taimakon Allah da agajinsa. Bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce, na wannan aya a takaice Allah subhanahu wata'ala yana cewa innaman nasi'u ziyadatun fil kufr, haƙiƙa jinkiri da ake samu daga wajen arna na abin da ya shafi haramta wani wata wanda yake wato ainihin ko game da abin da ya shafi alfarma ta wani wata wanda yake mai alfarma daga cikin watanni zuwa ga wani watan da yake ba mai alfarma ba, da sanya watan da yake mai alfarma ba a madadin watan da yake mai alfarma, kamar yadda Larabawa suka kasance suna yi a lokacin jahiliya. Allah subhanahu wata'ala ya haramta a zalunci kai a cikin watanni masu alfarma. Daga cikin abin da ya hana akwai yin yaƙi, bai yadda a yi yaƙi a cikin watanni masu alfarma ba. In akwai fada ko wani wato tashi hankali ko kuma gaba tsakanin wata ƙabila da wata ko kuma al'ummar musulmi da wasunsu, to idan waɗannan watanni masu alfarma suka fara ko suka shigo, to maganar ci gaba da yaƙi ta tsaya, dole a tsagaita wuta, dole a dakata da yin yaƙi sai wannan wata daga cikin watanni masu alfarma ya fice, ya zama babu shi. In ku aka yi, to an zalunci kai. To su wato ainihin arna tun kafin zuwan musulunci, tare cewar waɗannan watanni sun san suna da alfarma a gurin Allah subhanahu wata'ala tun ma lokacin aiko annabi Ibrahim alaihi salam, tunda Allah ya gamu tun halittar samai da ƙasa ya sanya waɗannan watanni a matsayin masu alfarma. Kusa suke wani salo na dabara, to shi kenan tunda an hana a yaƙi a watan Rajab, ina ɗaya daga cikin watanni masu alfarma. An hana a yaƙi a watan Zulƙa'ida, ina ɗaya daga cikin watanni masu alfarma. Zulhijja, ina ɗaya daga cikin watanni masu alfarma. Muharram, ina ɗaya daga cikin watanni masu alfarma. Sassaitu shi kenan, ai kwanakin watan nawa ne? Ba 30 ba ne ko 29? Mu yi yaƙinmu, sai mu musanya masa da wani watan ba wannan. An fahimci bayani? Mai yaƙin mu a Rajab ɗinmu, in muka murƙushe abokan zamu azzama, to in watan da yake biye da shi ya zo, to mu ce wannan kwanakin watan sun zama hukuncin da ke cikin wancan watan da muka yaƙi wanda ba a yaƙi a ciki, mun ɗauko shi mun dawo da shi ne a tsagaita wuta. An fahimci bayani? To shi ne sai Allah yake cewa innaman nasi'u ziyadatun fil kufr, wannan jinkirin da suke yi na ɗauke wata mai alfarma da wato haramcin da ke cikinsa su yi kula da shi su aikin gabansu, su musanya da wani watan daban, ce ai sun musanya dama kwanaki da kuma ga wasu kwanaki na sun musanya wa Allah da su. Allah ya ce ziyadatun fil kufri ƙari ne a kan kafircin da suke da shi, sun zo da wani sabon kafircin su tsora a kan tsoho. An fahimta ko? Saboda kafirci ya ƙara kanta, ya ƙara muni. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa يضل به الذين كفروا فدليل wannan jinkiri da suke yi da yazo musu ƙari na kafirci ana batar da waɗanda suka kafirta da shi dama kan kafirci suke kuma aka zo da wani kafirci aka ƙara loda musu an dada nitsawa da su cikin kafirci ana nisa da su cikin bata yuhillunahu ama suna haramta wannan suna halatta wannan wata da yake haramun su zalunci kawunan su ko su yaki a cikin sa a wata shekara wa yuharrimunahu ama wata shekara ta zo kuma cika tun da zo na ba mu da yaki ina nan a cikin watan sa nan mai alfarma kada ai wani abu za a zalunci a wata shekara ya zama mara alfarma a wata shekara kuma ya rigida koma mai alfarma saboda wannan wata shekarar ba su da wannan bukatar da suke da ita za su sanya wa Allah waɗannan kwanaki da su shi ne abin da suke Allah ya ci gaba da cewa wa yuharrimunahu ama a wata shekara kuma sai su haramta me yasa suke haka liwaqi'u iddata ma harrama Allah dan su dace da adadin abin da Allah ya haramta na adadin kwanaki amma ba shi watan ba su ba ruwansu da wata kwanakin suke kalla saboda haka shi ma Allah wayo za ya masa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa yuhillu ma harrama Allah ta dalilin wannan abu da suke ya sa halatta wa kansu abin da Allah ya haramta shi ya ce ka a yaƙi ka a zalunci a cikin watan su kuma sun ce mu yaƙi mu mu yi zaluncin mu ma sauya masa da wani watan daban an fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zuyyina lahum su'u a'malihim an ƙawata musu ma'ana shaydan ya ƙawata musu miyagun ayyukansu da suke suna ganin abin da suke kamar daidai suna ganin abin da suke kyakkyawa ne to ai ba dai kwanaki 30 ne haramta mana yace kan mu za su kawo mu yace kan mu yaki a ciki za mu musan ya musu da wasu kwanaki 30 shikenan kuma ai an fahimci shi to sai suke ganin wannan wata dabara ce wani abu ne mai wayo da suke da shi da za su yi wa Allah subhanahu wataala wayo da shi wallahu la yahdi alqawmal kafirin Allah subhanahu wataala bai dace da bayin da suke kafirai zuwa ga gaskiya baya dace da su zuwa ga abin da yake daidai dangane da abin da ya shafi ma'anar wannan aya ta salo mai fadi da ya fi wannan da muka yi a takaice ɗaya daga cikin malamai Abdulrahman bin Nasir al-Sa'idi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa da Allah subhanahu wata'ala yake cewa innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yace wannan wani abu ne da ma'abuta jahiliya suka kasance suna yin sa a watanni masu albarba wanda yana daga cikin nau'o'in kirkirarren abin da suka kirkira miyagu gurbatattu sun ɗauki wani salo na suna ga cewa duk sanda suke da wata buƙata ta siyayi a wasu lokuta daga cikin watanni masu alfarma da Allah ya haramta yin yaƙi sai su yi amfani da ra'ayinsu gurbatacce batacce sai su wato ainihin rike adadin kwanakin watan da yake mai alfarmar da Allah ya haramta a yi yaƙi sai su yi yaƙin su su yi abin da suke so su sai su jinkirtar da wasu daga cikin kwanaki na wannan wato wata mai alfarma ko watanni masu alfarma sai su wato ainihin cilla can gaba daga wasu kwanakin a madadinsu cikin watannin da suke halattattun watanni na ayyaki ko kuma abin da Allah ya ce ayi to wannan abin da suke nufa suke yi da suke wato ainihin a matsayin kamar wata dabara tana ba su damar su halatta abin da Allah ya haramta sakamakon haka sai Allah yake ba mu labari yake sanar da mu cewa hakan da suke yi ƙari suke yi akan kafirci da suke da shi na da sun samo sabo sun dora a kan tsohon kafirci sabon kafirci ya zo ya tar da tsohon kafirci saboda haka wannan ƙari ne a cikin kafirci don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake wannan yana daga cikin abubuwan ƙi abubuwan tsawatawa a game da su saboda abin da ke ciki na ɓarna iri daban-daban kamar sun ƙirƙiri wani abu da kansu sun mai da shi a matsayin wani abu shar'antacce kamar Allah ne ya ce a yi haka sun ɗauki haka kamar wani addini na Allah kamar wata korwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda Allah da manzo ba ruwansu da wannan abu din sannan hakan da suka yi sun wato canza tsari na addinin Allah subhanahu wataala sun maida abin da yake halal haram sun ɗauki abin da yake haram sun maida shi halal wanda aka ce kasti yaki sun yi sun halatta wa kansu wanda aka ce ayi sun ce to ba shi zaki ba tunda sun yi a wancan sun musanya wa Allah da wannan to wannan gurbata addini ne bayan kirkiro abu ne wanda Allah bai shar'anta shi ba sannan hakan da suka yi sun wato ainihin cutar da bayi waɗanda suka dora a kai suke ganin kamar hakan da aka yi musu dabara ce an dora su akan wani abu daidai su ma an cuce su an kansu an baro su bisa Allah ce ballu bihi alladhina kafaru ana batar da kafirai da wannan dama kafirin da an sake zuwa musu wani kafircin an dora akan nada to wannan gurɓata addini ne da kuma jefa al'umma a cikin abin da yake ba daidai ba sannan har wa yau irin wannan yakan jikide zama wata al'ada wacce ta saba da addini da shari'a yin ta yau da gobe da tabbata a kanta shine yake jawo kasar da cewa ba ma a ganin munin abu ba a ganin ba daidai ake da yawa idan aka kirkiro wani abu na al'ada ko wani abu na bid'a da ba shi da asali a addini aka zarce ake yi aka dore to sai a waye gari da masu tasowa da na dadin ma da suke dadaddu sun ma daina jin cewa wannan abu ba daidai bane ne ko ma yana ganin duk abu ai shine daidai wanda zai zo ya saba wannan abu shi za ka ganin ma yayi wani abu saboda to yana daga cikin illa da ke cikin wato wannan abu da suka yi na jinkirta abin da Allah ya haramta zuwa wani lokaci su musanya da abin da ba shi Allah ya ce ba to bayan haka shi yasa Allah yake cewa yuballu bihi alladhina kafar yuhillunahu ama wa yuharrimunahu ama liwati'u iddata ma harrama Allah Allah yake cewa zuyyina lahum su'u amalihim an qawata musu munanan ayyukansu abinda ake nufi anan shedan ya kyautata musu abinda suke a matsayin abu ne kyakkyawa to kun gani yanzu ba dan kuna da basira ba da dabara da sai ya ta zama a haka ba yakin nan ba amma kun ga da kuma san yawa Allah da wasu kwanakin kuka yakin ku ba shikenan ba kun yi kun gama kuma kwanaki da kaza ya haramta kuma yanzu kun ba shi wasu kwanakin abin da wannan to irin wannan abin da suke yi shedan ne yake kawata musu shi suke ganin cewa sun yi wata dabara sun yi daidai suke kuma ci gaba da abin da suke yi Allah ya kare mu wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin Allah baya datar da bayan da suke kafirai ga yin abin da yake daidai baya datar da su ga yin abin da yake na gaskiya sakamakon abin da suke kai na kafirci shine ya jawo Allah subhanahu wata'ala bai datar da su zuwa ga shari'a bayan haka wannan aya ta innamal nasi'u ziyadatun fil kufr ta bangaren abin da ya shafi karatun bakinta innamal nasi'u kamar da aka ji malam ya ja baki ana karanta ta da wannan salo akwai kuma qira'at da ake karanta ta innamal nasi'u maimakon nasi'u an fahimta ko sai a ce nasi'u da shadda ya mai shadda sannan har wa yau da Allah yake cewa yudallu bihi alladhina kafaru an karanta da yudallu ya uzin ayi mata bamba babu din ayi masa fataha yudallu kamar da mala ya jabe to kuma an karanta da yudallu bihi alladhina kafaru in an ce yudallu bihi alladhina kafaru ana batar da wadanda suka kafarta da wannan abin da aka kirkira na bata na ba in an ce kuma yudallu bihi alladhina kafaru wadanda suka kafarta su da kansu suke bata sakamakon biye wannan abin da aka kirkiro kari akan kafircin suke kai ko dai annabi cewa shedan ya batar da su ko da suka jagorance su ayin abin sun batar da su ko kuma a su din da ba su aiki da hankalin su ba suka biye waɗanda suka kira su zuwa ga wannan abin na banna sun batar da kansu akan abin da an fahimta ko kuma kowanne dai ma'anar tana fito da abin da wato ake bukata zuyyina lahum su'u a'malihim an qawata musu mummunan aikin da suke to kamar da yake anan da tabbatar da hamza ta biyu zuyyina lahum su'u a'malihim su'u hamza farko a'malihim hamza ta biyu akwai kuma salan da aka karanta zuyyina lahum su'awa a'malihim su'awa a'malihim su'a ta farko hamzar an tabbatar da amma mai ku a sake fadar hamzar sai aka kira hamzar sai aka guda wow zuyyina lahum su'awa a'malihim to an karanta da wannan karatu saboda haka ayar akwai wannan bambance-bambancen karatun ko da wata dalili ya sa kaji alaramma limamin mun yayi da warshi ya karanta yayi irin salon da ba su warshi suke to ka a samu matsala kada ce wannan limamin karatun sa banna kawai yake a daidai yake ka kuma wata ran a samu wanda ya mana sallah yau shine ya karanta shi kuma ya karanta da hafza ce a to ya abin nasu ne wancan ya karanta da kaza wannan ya karanta da kaza duka abin yana da asali a addinin Allah kowanne an karanta manzo ya koyar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai abinda wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewa duk sanda aka kirkiri wani abu na bata ake yi to ya zama tsari akan abin da aka saba yi na bata da Allah yake cewa innaman nasi'u ziyadatu fil kufr wannan jinkirta watan da Allah ya haramta da arna suke yi su musanya shi da wani wanda yake halattacce ƙari ne akan kafircin da suke sai ake san da mutum ashe kafirci ma yana hauhawa ko aya tana faɗa mana ashe kafirci yana hauhawa ya fi yadda yake ba a mataki ɗaya ko yake zama ba ko kuma guda ɗaya yake kasancewa ba za a iya samu kafircin kafiri ya da ya daɗa ƙazanta kamar yadda imanin mai imani yake ƙarfi ya daɗa inganta Allah ya ce wallazina hadadaw zadahum huda wa atahum taqwa waɗanda suka shiriya akan shiriya da suke kai Allah yake cewa ina ƙara musu jin tsoron ina ƙara musu shiriya kaga sun ƙara ƙarfin imani imanin su yadda inganta to kamar yadda wanda ya yi abin kirki imanin sa yake ƙaruwa ya daɗa ƙarfi to haka wanda ya yi abin tsiya na kafirci kafirci su yake ƙaruwa ya ƙara ƙamari da ƙazanta to aya tana sanar da mu cewa kafirci ma yakan hauhawa yadda yake da haka ko a kafiran akwai baki akwai kuma baki irin kulun an fahimta ko haka abin yake tafiya Allah ya kiyaye bayan Allah ya ce innaman nasi'u ziyaratun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu ama wa yuharrimunahu ama liyuwati'u iddata ma harrama Allah wa yuhillu ma harrama Allah wannan aya tana sanar da mu cewa canza dokar Allah ta salon dabara to halayya kafirai wanda duk ya dauki irin wannan salon a wata ibada ta addinin Allah yake so ya mata wata dabara da wani lankaya ta yi abin da shi yake so ya cimma to ya kwaikwayi arna wanda wannan abu ne mummuna an hana mu kamanceceniya da arna an hana mu kamanceceniya da shedan saboda haka ba daidai ba ne ga bawa musulmi idan ga wani abu shari'a ta shar'anta shi ina da wani abu da yake so a ransa daban da wannan abu da shari'a ta ce ya san yadda zai wata dabara don ya ba shi damar ya yi abin da ba shi shari'a ta ce ba wannan ba daidai ba kwaikwayon arna ne don yi wa dokar Allah karan tsaye da kuma wato kin banta kamar yadda aya take sanar da mu cewa shedan a koda yaushe ina nan a matsayin sana abokin gaba ina kawatawa mutane ƴaƴa zuriya ga annabi Adam abinda za su ji su bata kamar da alƙawari sai ya halakar da ƴaƴan annabi Adam saboda an tsine masa a dalilin ya kisa da annabi Adam to bai zama a cikin tafa tsantsan da mai da hankali da kula kada wani abu da ransa yake so ya saba da shari'a su za su ɗauki musallan wata dabara don su halatta wa kansu damar yin wannan abu to in ku suka yi haka sun biya wa shaidan ya kai su ya baro Allah ya kiyaye sannan bayan haka aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala yakan haramta shari'arsa ga wanda ya zaɓa wa kansa ya kafirci falamma zaghu azaga Allahu qulubahum ya ne saka karkata sai Allah ya karkata da saka to da haka dukkan da bawa idan man to yana zabar wa kansa abinda yake mummuna ya fi karkata ga abinda ba shi Allah yake so ba sai Allah ya bar shi da abinda ya dace ko kan Allah yake cewa wa man yushaqiqir rasula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا دون دي جاجبه وخان وانا ابدا بندبا شي الله يشي بشي من الله يشي با الله يشي ذا مقاقبا مسا ابن دي جاجبه وخان ارشيكما مواتوانهم جفا شكيموتا مقوما تايمون اكا شبوتاتي الله يشي دون شين ساقون ابن دا وانا آيو بداجي شكي با مشين يكراتون من ابن مكرز الله با منادنسا اذكركما الله يشي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.